Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1625 da kuma 31. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su yi kama mata zangon FM a BOA Africa da mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mata hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 16 ga watan Afrilun shekara ta 2019 suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da babaya ko makiyar da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai
shugaban yan kwana-kwana na birnin Paris ya faɗa a yau talata cewa an ceto muhimman bangarorin fitacciyar mujama'ar nan ta Notre Dame kenan da wasu muhimman wuraren gudanar da aiki kana ma'aikatar shari'a Amurka a ranar Alhamis za ta fitar da wani bangare da ta tantance a cikin kusan shafi 400 na rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar akan ko Rasha ta yi katsalanda a zaben Amurka a shekarar 2016. To sai kuma hukumomin bada taimako na ƙasa da ƙasa da dakarun gwamnati suna aiki da dangadan wurin bada magani ga dubban mutane da mahaukacin guguwar nan ta Cyclone Ida ta yi a ƙasar Mozambique.
To kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta dauki matakan tsaro bayan wani rikici da ya faru a garin Woman na karamar hukumar Akonga.
Da misalin karfe 10 Fulani suka dauki kauyen nan kauyen suka kashe mutane 16 mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su Fulani sai suka gudu.
A jamhuriyar Nijar kuma mazauna yankin Difani suka nemi shugaban kasar Nijar ya je da kansa domin jajanta musu kan hare-haren Boko Haram da suke fuskanta.
Muje ku ce yanzu Difani ya saurare mu shi shugaban kasa muna so uba mu ne amma sa muka bashi shekara 10 yau shekara 10 da muna wahala to shi muke so mu gani a gaban mu.
Haka kuma za ku ji cewa an mayar da wasu 'yan Najeriya masu yawa da suka tafi ci ranar Turai amma suka makale a kasar Libya. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasiru Batsari zai kawo mana a wannan la'asariya. Da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu babaya ko makiri. Shugaban yan kwana-kwana na birnin Paris ya faɗa a yau talata cewa an ceto muhimman bangarorin fitacciyar mujama'ar nan ta Notre Dame wanda wasu muhimman wuraren gudanar da aiki. Ma'aikatan kwana-kwana 400 ne suka kwashe awa 9 suna kokarin kashe wannan gobarar da ta tashi a cikin gidan. Shugaban yan kwana-kwanan ya ce 'yan sanda guda 2 da wani ma'aikacin yan kwana-kwana guda 1 sun samu rauni a cikin wannan kokari da suke yi na kwantar da wuta da ta tashi. An dai dakile wato mummuna barna da gobarar ka iya haddasawa amma wutar ta yi lahani, inji shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a hirarsa da manema labarai a mujami'ar a cikin dare. Ya ce zai kafa wata gidauniya da za ta tattara kuɗi domin sake gina mujami'ar, ya kuma ce zai nemi masana da za su taimaka a gudanar da wannan aikin. Bayan 'yan sa'o'i hamshakin attajirin Faransa François Henri Pinault ya yi alƙawarin taimakawa da aikin sake gina mujama'ar da kuɗaɗe da suka kai dalan Amurka miliyan 113. Daga bisani wani kuma babban attajirin ƙasar Bernard Arnault shi da iyalansa da kamfaninsa su kuma za su ba da dalan Amurka miliyan 226. Ya zuwa yanzu ba a gano musabbabin tashin gobarin ba. Sai dai kafafen yaɗa labaran Faransa sun ce ma'aikatan kwana-kwanan sun ce gobarar ta tashi ne ko kuma ba zai rasa tashi dangane da wani aikin gyare-gyare da ake gudanarwa a cikin gidan. Ma'aikatar shari'a Amurka ta ce a ranar Alhamis za ta fitar da wani bangaren da ta tantance a cikin kusan shafi 400 na rahoton da Robert Mueller ya gudanar akan ko Rasha ta yi wani katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016 domin taimakawa Donald Trump. Trump ya faɗa a jiya Litinin cewa an riga an wanke shi daga aikata ba daidai ba akan batun zaben tun ma lokacin da shi da wasu sauran Amurkawa suke jiran fitowar sakamakon binciken Mueller wanda aka kwashe watanni 22 ana yi. Mueller ya gudanar da bincike ne akan tuntubar da kwamitin yakin neman zaben Trump ta yi wa Russia da ko kuma Trump din yayi amfani da karfin mulkin sa ya shishigi a cikin aikin binciken rahoton dai da aka yi ta jin ja tun kafin ma a fitar da shi. Anthony General Bah ya fitar da wato ya fitar da shafi hudu na wato kanon rahoton wanda Mueller ya gudanar makonni uku da suka wuce. Yana mai cewa binciken ya ce Trump da yakin kwamitin zaben sa dai ba su yi wani haɗin baki da ƙasar Rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe, amma kuma bai tabbatar da ko Trump ɗin ya yi wa binciken katsalanda ba. Amma tunda Mueller bai tabbatar da Trump ya yi wa binciken shishigi ba da mataimakinsa wato karamin Anthony General kenan da ake kira Rod Rosenstein sun yanke hukunci cewa babu wani laifin aikata haɗin baki da Trump ya aikata. Hukumomin bada taimako na ƙasa da ƙasa da dakarun gwamnati suna aiki gadangadan wurin bada magani ga dubban mutane da mahaukacin guguwar nan ta cyclone Ida ta afka musu a ƙasar Mozambique. Wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta likitoci masu bada agajin kiwon lafiya ta faɗa a jiya Litinin cewa har yau dubban iyalai suna fama da rashin abinci da matsugunai da kuma rashin samun kiwon lafiya. Wata da wani da aka mai tambaya ya ce ina shan wahala kurai da gaske kuma ba ni da inda zan kwanta kuma ba ni da abin ma da zan ci. Ya ce yanzu haka hamuna ba mu da tsiro ko da ma akwai tsiro ba mu san inda za mu shuka ba. Kungiyar likitocin ta ce mutane da dama suna cikin tsananin hadarin kamuwa da cututtuka da dama kamar su kwalara da kuma malaria tun bayan wata guda da gagarumin guguwar cyclone Ida ta yi musu barna, waɗanda suka kubuta har yanzu suna fama da matsaloli. Tsarin shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bada shawara a fadar White House Ivanka tana kan hanyarta zuwa kasar Ivory Coast a ci gaba da ziyaran kwanaki hudu da take yi a nahiyar Afirka da zumar haɓaka harkokin kasuwancin mata a yankin Afirka ta yamma. Ivanka Trump da take baiwa mahaifinta shawara akan tattalin arziki ta fara yada zango ne a babban birnin kasar Habasha Addis Ababa a ziyararta ta Afirka a ranar Lahadi, inda ta sanar da wasu shirye-shiryen miliyoyin daloli da gwamnatin Amurka za ta taimaka wa mata masu kasuwanci. A jiya Litinin Trump da David Bohingian babban shugaban hukumar saka jari a kasashen waje suka sanar da wani shiri da ake kira 2X Africa da zumman tattara dalolin Amurka da taimakawa mata.
Babu ya ko makirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla biyo bayan wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai ƙauyen Woman na karamar hukumar Akwanga, gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta dauki matakan tsaro domin samar da kwanciyar hankali a jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta dauki tsauraran matakan tsaro a yankin karamar hukumar Akwanga bayan wani rikici da ya sanadin rasa rayukan mutane 16 a ƙarshen makon jiya. Lamarin ya auku ne a wani ƙauye mai suna Woman da ke kusa da Andaha a karamar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa, yayin da al'umar Mada ke wani biki. A cewar wani ganau da ya buƙacin saka ya sunansa, mutane 16 ne ƴan bindigan suka harbe har lahira.
Da misalin karfe 10 kulade suka dauki kawannan ƙauyen suka kashe mutane 16. Mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su kulanen sai suka gudu da aka same Ardo kenan a garin Akwanga sunan shi Alhaji Adamu Ibrahim, sai ce ba shi da tsane akan wannan abu. To sai matasan garin suka tattaro suka je fadar sarkin Mada, wato cin Mada kenan, sai sun gamu yare sai ce musu to ba a doka-doka a hannu su bari za a yi magana da ba makaman tsaro su dauki mataki a bincika sanadin wannan abun da kuma su wa suka aikata wannan abun. Amma dai su yanzu suna kyauta zazzaton Fulani ne. Kwanakin baya wani ɗan Fulani ya ɗauki yarinya ya kai ta hotel ya yi amfani da ta har ta mutu. Amma dai matakan tsaro suna nan a garin Akwanga yanzu. Akwai squad na sojoji daga Kefi wanda aka kawo su kusan motoci guda huɗu. Akwai mobile police duk suna tattara su mai da hankali a ga abin ba ya sake faruwa ba.
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyati Allah ta jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini yace hukumomi su gudanar da bincike kan waɗanda suka aikata kisan a kuma hukunta su.
Yana ba gaskiya ce sai wannan abu da daddare ne ya faru. Fulani mu ma an gayyace su sun zo wurin biki. Da aka ce wa dauki sun ji da dadi sun zo su shiga sai ta harbe mutane har an kashe mutum wurin goma sha ɗaya. To gaskiya mu ya ba mu mamaki kwarai da gaske. Asalin gaskiya ba Fulani ba. Wadansu ne yan ta'adda kawai wanda suka zo suka aikata wannan abu. Su jawo wani asanci tsakanin mu da wannan al'umma. Don mu da al'umman ma dodi muna zaman lafiya tsakanin mu. Wancan watan ne aka samu dan wani hayaniya wanda an kashe Bafulatani ɗaya da wani ƴar mata ɗaya. To an zauna mun tattauna da shi sarakunan gargajiya na Madadin da local government chairman wannan problem din a riga an solve. Gaskiya abun bakin ciki ne mu ma mun bace mun fitar da shi. Muna so jami'an tsaro su tabbatar cewa sun binciko waɗannan mutane a zuwa hukunta su.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari ya ce tuni gwamnati ta amince da tura jami'an tsaro a yankin.
Jami'an tsaro sun a gurin kuma ana magana da duk wanda suke da hannu a cikin wannan kusuma. A ga cewa an sami zaman lafiya kamar yadda ya kamata. Shi mai girma gwamna ma ya riga ya bada wannan umarnin a riga an bisa security a wannan area.
Duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura domin kuwa na kira lambar kakakin 'yan sandan jihar ta Nasarawa amma bai dauki wayata ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, har yanzu muna kan batun tsaro ne amma wannan karin zamu tsallaka dumburin Niger inda wata tawagar kwamitin tsaro a majalisar dokokin kasar ta kai ziyara a yankin Difa domin tattauna da al'ummar wannan yanki kan taɓarɓarewar tsaron da suke ciki. Salamu Barma gare ka.
Ziyarar wacce yake cikin sabbin jerin ayyukan da majalisar dokokin kasa ta kudirtawa kanta a baya-bayan nan ta kasance wata damar tuntuɓar rukunonin al'ummar Difa domin tantance zahirin dalilan da ke mai da hannun agogo baya a yakin da dakarun Nijar ke kafsawa da kungiyar Boko Haram yau shekaru sama da hudu. Shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin kasa Honorable Hamma Asa shine ya ja akalar wannan tawaga.
Zancen tsaron kasa, zaman lafiya na kasa, kuma da waɗannan tasusukan hankali tsakanin manoma da makiyaya, garuruwan da sun ka sami matsala da inda an ka kashe mutane, mu zo mu yi musu ta'aziyya. Kuma da aminene shin makasudin wannan tashin hankali na kasar Difa da ɗan Boko Haram suke kawo muna, menene mahuta, menene ya kamata ga ganin su a yi saboda a sami kariya a gudu tare a tsira tare. To waɗannan magungunan su ne mun kai ta yi duka kwanannakin da mun kai a can kasar Difa.
Tawagar 'yan majalisar a ƙarshen wannan rangadi ta gano abubuwa da dama. Sabili kenan aka gargaɗi al'umma akan wasu muhimman batutuwa.
Fatan da muka yi su 'yan gari na Difa da duka garuruwa daidai na jihar Difa, muna so su ba da goyon baya, su ba da haɗin kai. Komi ƙarhin sojoji in ba su da cikakken labari, lalle tahiyar tasu tana da gurganta, tana da raguwa. Shi ne muke so su duk inda al'umma suke, in dai suna so a tsare musu lahiya ta gaskiya da gaskiya. Kowanne in ya ga abin zamba shi faɗa masojoji, koko in ya ga abin da bai yarda da shi ba ya kamata su zo shi faɗi. Saboda muna ganin akwai waɗanda suke da labari suna zamne da lami lahiya cikin gari amma suna da baki da su. Mutanen nan sai sun sake tunanin cewa zamba ba mutum guda ba take faɗa, al'umma ne take faɗa, uwayensu ne za ta faɗa, ƙannansu ne za ta faɗa, mutanen ƙasarsu ne za su faɗa.
Sai dai a yayin wannan ganawa wani mai magana da yawun al'ummar yankin Difa ya gabatar da wani sakon da suke buƙatar a isar da shi zuwa ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu.
Ku je ku ce yanzu Difa ya saurare mu, shi shugaban ƙasa muna so ku ba mu ne amma da muka ba shi shekara goma. Yau shekara cikin da muna wahala, to shi muke so mu gani a gabanmu. Sarakanmu na gargajiya da irinmu su tarbe ya saurare mu. Jihar Difa ta wuce lokacin da za a yi nomin mutane ta siyasance cewa farti kaza yake da kota.
A nan gaba kaɗan majalisar dokokin ƙasa za ta gudanar da muhawarar bainar jama'a akan abubuwan da rahoton tawagar kwamitin tsaron ya gano a yayin wannan ziyara. Da nufin tantance shawarwarin da za su taimaka wa gwamnati wajen shayo kan matsalar tsaron da ke ci gaba da laƙume layukan bayan Allah tare da haddasa asarar ɗumbin dukiyoyi da ƙaurar jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
madalla ga da salon wani farma to idan Allah ya kai mu shirin mu na dare zamu so jin ra'ayinku kan lambarin tsaron da ke faruwa a yankin Difa da ma sauran yankuna da Najeriya da Niger sai aka kasance da mu a kira mu a lambar waya 2022 2655 2555 to yayin da ake ci gaba da fada babu kama hannun yaro a kasar Libya hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema tare da taimakon hukumar taimakawa ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun dawo da wasu ƴan Najeriya 136 zuwa gida a daren jiya kamar yadda za ku ji daga baban gida Jibrin
su dai wayannan ƴan Najeriya aka sarin su sun fito ne daga wasu jihohi na yankin kudancin Najeriya kuma sun kunshi mata 59 da ƴan mata 4 da ƙananan yara guda 8 sai kuma maza 63 Alhaji Idris Muhammad Abubakar shine babban jami'in hukumar Tanima mai kula da jihar Lagos wanda kuma ya mun ƙarin haske game da ƴan gudun hijiran da aka dawo da su da tsakar daren jiya
kasancewa kuma an samu kasancewar fada tsakanin yan tawaye a can kasar Libya ya kasance wannan mutane sun samu kansu a cikin wahala so sai ya zama nauyi ne ga kan gwamnatin tarayya da ma sauran hukumomi domin mu tabbatar da cewa wannan mutane an cece su an dawo da su gida halin yanzu mutanen nan za mu ba su abinci mu ba su ruwa mu sa su a cikin motoci mu kai su hotel inda za su kwana su huta su yi wanka washe gari kuma da safe mu sa su a cikin motoci kowa ya je ainihin jiharsa ta ainihin
a kasar wanda suka yi gudun hijiran da sun bayyana wa ƴan jaridu cewa sun yi karatun tanasu tare da bayyana halin da suka samu kansu a ciki kamar haka wani malami ya ce ya je kasar ta Libya ne bayan da wani abokinsa ya yaudare shi ya biya shi kusan naira 400 amma san ba a sanar da shi cewa za a kai shi kasar Libya ba sai kawai ya samu kansa a can ya ce ana bautar da su tamkar bayi ga harbe-harbe da fadace-fadace kai har ma da kashe-kashe da ke kana tsakanin ƴan tawayen kasar ta Libya wanda a wasu lokuta yakan faɗo kansu ita ma wannan malama cewa ta yi ya biya naira 600,000 ga wata mata domin ta kai ta Turai amma na samu kaina a hannun masu bauta kuma mun sha wuya matuƙa bincike dai ya nuna cewa akasarin waɗanda ke samun kansu a wannan hali ko ficewa ƙasar zuwa Turai suna yin haka ne bisa matsalar tattalin arziki da suke fatan samun inganta a ƙasashen ta Turai idan sun je na tambayi wani masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ko ina mafita kenan
mutane suna ganin ya kamata su wayancin kasashe din idan su nemi wani hanya na tallafa musu wayannan ƴan gudun hijiran ko kuma ba su kansu ba su tallafa mu gwamnatocin su kafu da karfin su kamar misali gwamnatocin Najeriya wayannan kasashe ya kamata su ruwa jari ba jari na cikin akwati wanda za su zo su dukiyar kasa saboda a samu kudin ruwa ya kamata su ruwa jari kamar masana'antu na masako da irin harkokin wannan sufuri na jirgin kasa musamman wanda zaka ga yana samun da aikin yi
kuwa a makon da ya gabata ma dai sai da aka sauke wasu ƴan gudun hijira a gabar ruwan Italiya inda kuma aka ce akasarin su ƴan Najeriya ne abinda ke ƙara nuna matsalar da ke tattare da wannan batu na ƴan gudun hijiran Afirka zuwa Turai baban ya ci firin murai Amurka daga Lagos
to a gaida baban gida Jibrin har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murai Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:19 na safe ga shirin mu na gaba
masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar to a cikin shirin za ku ji abinda farfesan aikin noma ke cewa akan yadda matsalar satar mutane ke shirin yin illa ga aikin noman a arewacin Najeriya.
Hakikanin gaskiya zai shafi noma kwarai da gaske. Noma zai ja baya kwarai da gaske saboda duk inda babu tsaro babu da za a yi ayi noma.
A bangaren kiwon dabbobi ma za ku ji korafin makiyayan akan wannan matsala.
Mu Fulani makiyaya mu muka fidda ma masu matsala akan wangar rayuwa ta inda Fulani nan dabbobi ne kawai gare su, ba san wata sana'a ba. Ko an dauke su an je sun gama sai da shanun nan sun ba da kuɗi, ko kuma an zo an kwace shanun su duka an ta.
Daga bisani za mu koma jihar Borno domin jin cigaban bayanin shugaban kungiyar masu kamun kifi na yankin tafkin Chadi.
Babban bukatunmu shi ne fatan mu ya zama wannan tafkin an samu zaman lafiya, sannan sai mu samu mu shiga mu ci gaba da kama kifin mu da sai da siyarwa da muka saba.
Ayi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin da bayanin farfesan aikin noma a Najeriya, farfesa Muhammadu Yakubu Auna, akan yadda yake ganin matsalar satar mutane domin neman kudin fansa za ta yi illa akan aikin noma a Najeriya idan har ba a dauki mataki cikin hanzari ba.
A hakikanin gaskiya tsaro ya shafi noma kwarai da gaske. A kowa sani yadda tsaron nan ya fara irin tun lokacin da ake samun matsala tsakanin makiyaya da manoma. Abun gashi ya zafa da fi karfin matsalan makiyaya da manoma ya canza launi. A hakikanin gaskiya zai shafi noma kwarai da gaske. Noma zai ja baya kwarai da gaske saboda duk inda babu tsaro babu da za a yi ayi noma.
Kaman ta yaya kenan zai shafi noman har ya ja baya?
A kowa sani ayyukan gona suna da lokaci keɓaɓɓe. An sani nan probably da sati ɗaya ko biyu masu zuwa ko wata ɗaya ruwa za su faɗo, yanzu nan za a yi shuka. Za a yi shuka, za a yi noma, za a yi noma a ƙara noma, za a yi girbi a abin ko wannan da lokacinsa. To shi noma kaga in babu tsaro kaga ba a iya samun waɗannan abubuwan a yi cikin lokaci. In kuma ba a yi cikin lokaci ba kaga ba za a samu amfanin gona ba. Matsalar da ke faruwa da tsaro kenan.
To kana ga kaman akwai mafita ko ku menene za a yi ku a tunaninku?
To mafita shine dai a kyautata tsaron nan. Ya zama wajibi saboda kaga dai kiran da shi shugaban kasa yana koma gona, alhamdulillah jama'a duk sun amsa wannan kira. To amma kaga wannan matsalan tsaron nan tace za ta ci mana tuwa kwariya. Kaga dai yadda aka so a koma gona a babu da za a samu gona in babu tsaro, saboda mutum da yawa sun tafi gona an kashe su, an kama su, an nemi kudin hansa a gare su. So kaga an ci baya kenan, noma zai wahala.
To kana ga yaya makomin tattalin arziki musamman idan aka dore haka zuwa yan shekaru ɗaya ko biyu nan gaba?
To kowa ya sani arewa dai tattalin arzikin namu ya ta'allaka ga noma. To kaga in ba a samu noman gaba saboda wannan matsalan tsaro kaga tattalin arziki zai koma baya kenan. Babu da za a yi, kaga inda duk magidanci bai iya ciyar da kanshi ba kaga duk abin da ake nema na cigaba kuma kaga babu shi.
Ta soma dai makiyayan dabbobin sun ce matsalar rashin tsaron na yin tasiri wajen haifar da illa a bangaren kiwon dabbobin. Inji mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya, Alhaji Husaini Boso.
Mu Fulani makiyaya mu muka fidda ma masu matsala akan wangar rayuwa ta inda Fulani nan dabbobi ne kawai gare su, ba san wata sana'a ba. Ko an dauke su an je sun gama sai da shanun nan sun ba da kuɗi, ko kuma an zo an kwace shanun su duka an tafi. Don haka mu muna son mai daraja gwamnan mu na jihar Niger yayin Musa yana kokari akan abin da shafi tsaro, amma yayi hoɓɓasa tare da jami'an tsaron jihar Niger su daƙila shigowar yaran nan ɓarayi da suke shigowa daga arewa. Kullun daga kwace shanun jama'a sai garkuwa da jama'a da mutane yan kasan da gwarawan da kurawan da kadaran dubba wanda ya tsira.
Ranar Niger kuna da adadin Fulanin da aka yi garkuwa da su ko kuma aka kwashe musu dabbobi?
Ba mu da adadin waɗanda aka yi garkuwa da su, mun tabbata suna da yawa, amma waɗanda suka kawo mana report cewa an kwace musu dabbobi muna da adadi magidanta mutum 16 kuma sama da nage 1,700 aka kwace. Kuma muna son tallafi duk da gwamnatin daga sama har ƙasa suke badawa akan al'umma. Wallahi wallahi har yanzu ba a yi ma Fulani. Kuma Fulanin nan idan aka bar ba su tallafi kuma an kwace musu dabbobi, matsala fa kullun karuwa za ta yi, ba wai za ta rigu ba ne. Saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya da mai girma gwamnan mu don Allah su yi wani abu.
To yanzu bari mu leka can jihar Borno domin jin ci gaban bayanin shugaban kungiyar masulta na yankin Tafkin Chadi Alhaji Abubakar Gamandi akan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram.
Babban bukatunmu shine fatan mu ya zama wannan tafkin an samu zaman lafiya, jami'an tsaro sun kawo zaman lafiya a wannan tafki namu na Chadi, sannan sai mu samu mu shiga mu ci gaba da kama kifin mu da sai da siyarwa da muka saba. Wannan bamu da wata bukata wadda ke ta kai wannan a yanzu.
A matsayin ka na shugaban wannan kungiya na masu kamun kifi, kamar menene sirrin da yasa mutane sun fi yarda da kifin da ya fito daga wannan yanki, ko kuma sun amana da kifin da ya fito daga wannan yanki fiye da na ko ina?
Eh, waton kusan shi waton kifi ne wanda yake natural, wanda kifi ne na al'ada wanda an saba da sauran kifin da ake ana kiwon su, zaka sami kifin yana da mai sosai. To yawanci kuma mutane yanzu basu cika son abin da yake da mai sosai ba. To shi kuma kifin mana cha din bai da mai sosai domin shi yana cin ciyawa ne da kifi ya girma.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da Haruna Dauda da ya bada gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaishe ka, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa, ya kamata gwamnatin jihar Nasarawa ta yanke hukuncin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da hannu wajen rikicin da ya faru tsakanin Fulani da 'yan kabilar Mada, kuma ya kamata a hukunta shi. Sako daga Abubakar Lawal gidan Maye Jargaba. Sai wasiƙar mu ta gaba daga Umar Lawal ɗan Fulani jihar Zamfara a tarayyar Najeriya, yace hakika nasarar da dakarun sojoji da ke yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a ƙaramar hukumar Zirmi, wannan babban nasara ce, ta da fatar Allah ya ƙara musu jagoranci ya kawo mana ƙarshen wannan mugun aikin. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe a yau wadda ta ce, Salam muryar Amurka, da alama dai gwamnatin tarayyar Najeriya za ta dinga badawa ne daga hannun dama tana karbewa da hannun hagu, ganin cewar za ta biya sabon albashi amma za ta ƙara kuɗin haraji da kuma cire tallafin mai. Sako daga Alhaji Mele Yusufari.
Kuma da lamun gode ga dan wanda suka samu damar aiko mana sako, sai a ci gaba da aikowa, zamu ci gaba da kawo muku. Yanzu lokaci ne da babu zai kamar labarai, amma wannan karin a takaice.
Yayin da yake neman zabe a India ke kara fuskantar rikici, an dakatar da wasu kusoshin jam'iyyar Bharatiya Janata mai mulki su biyu da ma wasu manyan 'yan adawa daga gudanar da yake neman zabe na wucin gadi saboda wasu kalamaran rabon kawunan al'umma da na addinai da suke yi. Dakatarwar da hukumar zaben kasar ta yi musu na zuwa ne a daidai lokacin da ake bayyana damuwa ga kalaman nasu wanda ake kwatantawa da na tashin hankali da na haddasa addinanci kafin India ta gudanar da babban zaben ta. Wannan zaben da ke ci gaba da fuskantar matsaloli wanda za a gudanar da shi a ranar 19 ga watan Mayu, yayin tsanani ne tsakanin jam'iyyar BJP ta Prime Minister kasar Narendra Modi da kuma 'yan adawan Congress.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Ta wace hanya kuke ganin za iya shawo kan lamarin tsaro a yankunan Niger da Nigeria? Ku kasance da mu a shirin mu na dare, inda za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirde ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana shirin, ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Cummins. Ni sarfi da Hashim Gumar ke cewa kada ku kashe rediyonku, domin Yusuf da Amina na nan tafi da shirin yau da gobe. Shirin matasa.